الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau Asabar 27 ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda yayi daidai da 1 ga watan 6 shekara ta 2019 wannan yana tambaya dangane da darasin da ya gabata cewa an haramta yin siye da siyarwa ko ciniki a lokacin da aka kira sallar juma'a kiran sallah na biyu to ya me hukuncin siyar da fiyo wata da ake yin alwala da shi a masallaci idan ya zamanto babu wani abu babu abinda za a yi alwala da shi sai wannan wannan ababin larura ne zai zama ababin larura ne abinda wajibi baya yiwuwa sai da shi shi ma zai zama wajibi da haka siya dan kasancewar babu wani abu da za a iya yin alwala da shi sai wannan wannan ba zai shiga ƙarƙashin haramci ba azai shiga karkashin haramci ba da haka wannan yana daga cikin abin da larura ta dole za ta iya sa a yi shi kuma idan babu alwalar babu ruwan babu alwala idan babu alwala kuma babu sallah da haka sai a yi amfani da shi amma a babin larura sai dai akwai inda zai samu ruwan ba ciniki ba ba siya ba da siyarwa to wannan bai halatta ya yi amfani da na siya bayin da zai samu ruwa yana ganin sai ya dan tsata lokaci ko sai ya dabari ya sauri ya siya wannan ya shiga cikin hukuncin hanin ciniki kaga sai zai amfani da wanda akwai amma in babu sai wannan wannan ababin larura zai zama zai yi amfani da shi wannan yana magana cewa a jawo hankali akan musamman samari dangane da kayan da suke sawa zuwa sallah masu sa kaya waɗanda suke a gabu da kuma kaya masu hoto ko rubutu kayan da ake sawa da a matsayin kaya na gayu ko kuma kaya na kwalliya kuma ya gabu mutum ya sa dama tufafi da sitirta jiki wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa a cikin hadisul qudsi ya ibadi kullukum arun illa man kasautuhu fastaksuni afsukum ya ku bayina dukkan ku matsaraita ne sai wanda na tufatantar da shi daga ku nemi in tufatantar da ku zan tufatantar da ku haka idan Allah bai tufatantar da bawa ba koda yana da wadata yana da hali yana da arziki ba zai iya tufatantar da kanshi ba shi yasa zaka ga mutum yana da wadata zai cire kuɗi masu tsada ya kashe kuɗin ya siyo kaya amma shi da kanshi yana jin kayan ba su sitirce shi ba yana tsugunnawa amma yana riƙe riga ta baya saboda bayan shi zai buɗe ko yana tsugunnawa yana jan wando wando zai sauka ƙasa saboda bai iya tufatan da Allah madaukakin sarki bai mai muwafaqa wurin ya sitirta kanshi ba da haka ba zai iya tufatantar da kanshi ba ko kuma kaga mutun ya siyo kaya masu tsada kuma an yayyaga da ayyage kuma yana ganin wannan gayu ne yayi shi wanda bai sa ma wa irin wannan ba bai yi gayu ba saboda alama ce ta talauci da rashi wayanda suke sa irin wannan kayan asali mutane ne wayanda suke musamman bakaken fata na kasashen turai da amerika da makamantansu wayanda suke rayuwa a cikin talauci a wancan lokacin wayanda aka kulle su ba sa iya yin komai na ci gaban rayuwa a wancan zamanin hatta ilimi ma mai zurfi ba iya barin su sai dai su zama mawaka su zama ƴan kwallo su zama abubuwa irin wayannan marasa amfani a ƙasa shine kawai ake barin su su iya yi sauran kuma suna yawo cikin talauci da rashi kaya a yage wanduna gwiwar duk ta faffashe ya zama a wannan shine ya zama sifarsu to da suka fara shahara a duniya ana ɗaukan su ana yaɗa su a duniya a tashoshi ana ganin su a wannan sifar sai ya zama wannan abin ya fara zama shine gayi har za a iya yin kaya sababbi a yi su da wannan sifar da sifar gwiwar ta fashe ƙasan ya yayyage ta yanda asalin wa'annan da suke cikin talaucin a haka suke to a yi kayan a haka sai a rinka siyarwa sai kuma idan ka zama mahaukaci marasalin ya kamata sai kai ma ka je ka siya kai ma ka zama irinsu sai a rinka sawa wannan kuma ya yi daidai da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa la tattabi'unna sunana sanana man kana qablakum za ku bi hanyar waɗanda suke gaba kafin ku ana irin abin da suka aikata ku ma za ku aikata manzo Allah ya ce hatta law daqalu ujra dubbin la dakaltumuhu ko sun shiga ramin damo ku ma za ku shiga duk wahalar shigan ku ma za ku shiga sai zamanto ana samun wanda suke bin su yadda suke duk abin da suka yi sawa'un talauci ne ya sa suka yi hauka ne ya sa suka yi rashin tunani ne ya sa suka yi to sai an samu wanda za su bi su koyi da su suma haka in an samu mutum yana aski ya aske kan shi ya yi ƙwaryan molo sai an samu wanda suma za su rinka koyi da shi in an samu mai tara gashi ya aske gefe ya bar wani a sama sai an samu wanda za su yi koyi da shi in an samu mai take wando sai an samu wanda za su yi koyi da shi in an samu mai ɗage wando iya ƙauri sai an samu wanda za su yi koyi da shi duk abin da suka yi manzo Allah ya ce sai an samu waɗanda za su rinka koyi da su akan irin wannan aikin da suka aikata shi yasa a wani hadisi manzo Allah ya rufe ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk wanda yake kamanceceniya da mutane to yana tare da su haka yanda kake ganin mutum yana irin wannan shigar da irin wannan yanayin saboda so da biyayya da irin waɗannan mutanen to zai kasance tare da su a ranar alkiyama da haka wannan alama ce ta cewa akwai raunin imani mai tsanani a cikin zuciyar mutum raunin imanin ya kai waɗanda Allah ya umarni da a ƙi su kada a so su la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko da iyayensu ne ko danginsu ne ko mi alaƙarsu da mutum Allah ya ce ba za ka taɓa samun mai imani da Allah da ranar alkiyama yana son waɗannan mutanen ba saboda me saboda suna saɓa ma Allah amma sai a samu mutum da sunan mai imani da Allah da sunan imani da manzon Allah amma bai da abin sha'awa a rayuwa sai waɗannan masu saɓa ma Allah ɗin bai da abin koyi a rayuwa sai irin waɗannan Allah ya saukar mana da sama da shekara 1400 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzon Allah shine abun koyi na al'umma amma sai mutun ya aje ya je rinka dauko wani mutun kafiri ko fasiki fajiri ya zama shine abun koyin shi in zai saci fafi irin nashi zai koya in zai yi aski irin nashi zai koya in zai yi magana irin tashi zai koya tafiya irin tashi ya aje manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wannan abu ne wanda yake mai hadari a rayuwar mutum ya zama mutum ya kautar da rayuwar shi zuwa ga irin waɗannan mutanen haka soyayya ga waɗanda Allah ya sa a ƙi kamar tawaye ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zai zama wani saboda so ko menene aka ce ayi duk wani abu da yake da alaka da mutum ya sani tarihin shi rayuwar shi albashin shi in dan kwalla ne nawa ake biyan shi a wata nawa yake dauka a wata kasa yake a wannan club yake duk ya sani tambayoyin da in kai mai akan manzon Allah ba zai iya bada amsa ba saboda me saboda soyayyar shi da wancan ta bi soyayyar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga akwai buƙatar musulmi ya tsaya a matsayin shi na musulmi ya so abin da ya kamata domin so ibada ce daga cikin ibadu wanda Allah ya wajabta a zuciyar bayi ya so abin da ya wajaba ya so ya kuma nisanci abin da yake an yi umarni a shar'anci a nisanci wannan abin wannan yana magana akan addu'a dangane da wasu abubuwa da yake da su Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu gaba daya wannan da suke da bukatu wanda suka fada da wanda ba su fada ba Allah madaukakin sarki ya biya mana gabaki daya sannan yana magana cewa mutum ne yake sallah yana tunani ko yaushe tunani yana ya dinga tunani ko yayi isti'aza ya nemi tsarin Allah daga shaitan wannan tunanin baya tafiya abinda zai yi shine ya ci gaba da yakar zuciyar shi a wannan jihadi ne daga cikin nau'o'in jihadi na zuciya kana aiki wani abu na zuwan maka kana kokarin tunkuda abin shi kanshi wannan ibada ce kuma dama manzon Allah ya faɗa mana cewa idan an tayar da sallah shaitan yana zuwa yana kawo mutum wasu wasi a cikin sallar shi saka tuna kaza da bakai ba sai abubuwan da mutum ya manta da su ma bai taba tunawa sai ya tayar da sallah sai shaitan ya zo ya rinka kawo mai waɗannan abubuwa to illa maganin irin wannan da yake taimakawa wurin nisantar wannan shine ya zamanto ka san abin da kake faɗa a cikin sallar idan sallah kake bi ko karatu kake yi kana tunani akan ma'anonin abin da kake karantawa ne idan liman kake bi kana tunani ne akan ma'anonin abin da yake karantawa na alqur'ani sai zama ka shagaltar da zuciyarka da wani abu amma duk lokacin da mutum ya aje zuciyar shi bai ba ta aiki ba to shaitan zai saman ma zuciyar aikin da za ta yi daga shi yasa ba a san gafala duk koyaushe musulmi ya zama a cikin wani hali na wani abu da zai shagaltar da shi amma dai kana tunani akan ayoyin Allah ko zikirorin da ake karantawa a sallah ko kuma hankalinka ya zama yana kan abin da kake sauraro na karatu a cikin sallah ko kuma idan ba sallah kake yi ba koyaushe ya zama bakinka akwai zikirin Allah subhanahu wata'ala a ciki ta yanda zai zama akwai tazara da kuma tsari tsakaninka da shaitan wannan ya ce meye hukuncin mutumin da yake aikin lada sai ya ga wani mutum sannan yana tunanin da ya ga mutumin sai ya kokarin ya kyautata aikin saboda ganin wani yana kallon shi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira da suna ash-shirkul khafi karamar shirka boyayyar shirka shirka wadda take boyayya mutum ya zo yana yin aiki dan Allah sai kuma ya ga kaman wani na kallon shi sai ya ga bari ya danye ya ƙara kyautata abin saboda wancan din da yake kallon shi ita ce ash-shirkul khafi domin akwai ash-shirkul akbar akwai kuma ash-shirkul asghar akwai kuma ash-shirkul khafi akwai koyayyar shirka sai karama wanda manzon Allah ya ce ita na fi jima al'umma ta tsoro daga cikin shirka ana manzon Allah yana cin cewa al'umma ba za su koma babbar shirka kai tsaye ba amma akwai karamar shirka wadda za ta rinka shigowa cikin aikin mutum wanda ba tare da ya sani ba sai ya ji shirka ta shigo shi ma wannan babban aiki shine kokarin yakarta da kuma kawar da ita daga cikin zuciya domin duk abin da shirka ta shigo karama da babba tana fata aiki Allah baya karban aiki sai aikin da aka yi mai shi kadai kana sa wani a ciki التي أنا أغنى شركائي عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ني ما وداتيني إن كي أبكتي ني كي ما قم وانا ما كاش بودشي توتي إن بم وانت إن تشي يريكي. فولا الله أنا دما سبو تاب وين دسكي كأي تاششي كأي بابي إياكا وانت شيني بيدا وين دسكي لشي سي الله يبمي لكن كتاشرانا القيامة سي أتوراك أتي كزيورين شكني ملادا الله بايا بقاكا ينا بقاتر أبند أكي خالصا لله أنتاق الله شي كأي وانا شيني يكي نون دولة متين يرن أقو قرن يا أرزوك يشي wannan yana magana cewa ai kira ga iyaye waɗanda suke yi mai ƴaƴansu masu yi mai ƴaƴansu baki ko su rika zargin yaransu na zagi ko su rinka zagin yaransu zagi ko yin baki ga iyaye na iyaye shi addu'ar iyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mana tana daga cikin addu'o'i guda uku wanda Allah baya mayar da su in an yi Allah zai karba daga ciki akwai addu'ar iyaye akan ƴaƴan su daga duk uban da yayi ma ƴaƴan shi addu'a ko uwar da ta yi ma ƴaƴanta addu'a mara kyau to wannan addu'ar babu shakka sai Allah ya karbe ta sawa'un tasirin zai faru yanzu ne ko kuma nan gaba ne to amma dai za a ga tasirin abin a rayuwar wannan dan da aka yi mai wannan bakin ko wannan addu'a Allah baya wurgar da addu'ar iyaye sawa'un ta alkhairi ko kuma ta sharri shi yasa galibi rayuwar waɗansu ƴaƴan tana lalacewa suna da girma a daidai lokacin da bakin iyaye ne a lokacin da suna ƙanana yayi tasiri a rayuwarsu Allah ya karɓi wannan addu'ar al'amarinsu ya zo ya lalace wanda kuma wannan addu'ar da iyaye suke yi mai ƴaƴansu mummuna ba wanda yake azabtuwa da su da wannan basifar irin su iyayen su suke komawa suna azabtuwa da wannan suna cikin damuwa kullum da baƙin ciki don ba za su iya cire wannan ɗan daga rayuwarsu ba ta haka duk abin da suka yi mai idan ya same shi baƙin cikin tare ne za su haɗu da shi su sha da aka yin irin wannan ga ƴaƴa ba ƙaramin haɗari ba ne wanda yake lalata rayuwarsu mutum yana iya yin addu'ar yanzu Allah bai abin bai yi tasiri ba sai nan gaba a rayuwar mutum shi yasa da yawa al'amuran da suke shafan ƴaƴa yana komawa zuwa ga maganganun da iyaye suke yi a kansu hatta maganganu waɗanda ake yi kaman ba komai ba ne yaro ya ce bai iya kaza ba kar Allah ya sa ka iya bai gane kaza ba kar Allah ya sa ka gane yana kaza Allah ya sa ka faɗi Allah ya sa ka ji ciwo Allah ya sa kaza duka irin wannan abubuwan ba yanda za a yi rayuwar shi ta ƙare wannan abin bai same shi ba da haka addu'a ce wadda take karɓaɓɓiya a wurin Allah subhanahu wata'ala da haka dole sai iyaye sun kiyaye bakinsu maimakon su yi mummunar addu'a su mai da addu'ar ta zama kyakkyawa ko da sun yi abin da yake ba na ƙwarai ba sai musu kyakkyawar addu'a sai ta zama tasiri a rayuwarsu Sheikh Abdulrahman As-Sudai limamin haramin Makka yana ba da labarin tarihin shi yana cewa ko wani abu yayi mahaifiyar shi tana dukan shi wani lokaci tana dukan shi tana cewa ja'alaka Allahu lilmuttaqina imaman Allah ya sa ka zama shugaban masu takawa yayi laifi ana dukan shi ana mai wannan addu'a sai da ya zama limamin duniya gaba daya da wannan addu'ar da take yi ranta ya ɓaci sai ta mai kyakkyawar addu'a da haka wannan yake samun rayuwar ƴaƴa da yawa da haka iyaye sun kiyaye bakunansu domin dafi ne a rayuwar ƴaƴansu wallahu a'lam darasin da ya gabata mun tsaya a aya ta 9 a cikin suratul saf za mu tashi a aya ta 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
اللهم أوكتن سركي أي كرا جماس إيماني جوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسك إيماني. هل أدلكم على تجارة shin kuna so in nuna muku wani kasuwanci. Allah ne yake shela yana sanar da bayi, amma masu imani suna son wata hanya ta kasuwanci. Akwai wani kasuwanci na musamman wanda yake so ya san wannan kasuwanci, haka Allah yake sanar da mutane, yake tambaya cewa shin kuna so in sanar da ku wani kasuwanci wanda wannan kasuwancin baya ga ribar da mutum zai samu na kasuwancin, sannan kuma tunjikum min azabin alim, wannan kasuwancin zai tseratar da ku, ya kubutar da ku daga azaba wadda take mai raɗaɗi, ita ce azabar lahira ko azabar wuta wadda Allah maɗaukacin sarki ya tattala ga waɗanda suka saba ma Allah a ranar alƙiyama. Kasuwanci ne Allah yake so ya ƙulla tsakanin shi da bayi. Wannan yana daga cikin falala da kuma daraja ta wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk wata hanya ta alkhairi Allah yana kokarin bude ta ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk wata hanya da za a samu ganima daga rabasa cikin sauki, Allah ya bayyana ta ga al'umma a cikin alqur'ani. Da haka ba karamin sakaci ne bawa zai yi ba, Allah ya rayar da shi a al'ummar manzon Allah, kuma har ya mutu ya shiga wuta bai iya kubuta daga azabar Allah ba. Da haka duk wata hanya Allah bude ta yake yi kai tsaye. Da haka yace kuna so in nuna muku wani kasuwanci wanda wannan kasuwancin zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi. Kaman bayi sun amsa cewa suna buƙatar su san wannan kasuwancin. Menene kasuwancin da zai tseratar da mu daga azabar Allah? Sai Allah ya ce kasuwancin shine tu'minuna billah. Abinda ake bukata shine ku yi imani da Allah. Watujahiduna fi sabilillah, sannan ku yi jihadi, ku yaƙi zuciyarku, ku yi aiki don ɗaukaka kalmar Allah ta hanyoyi guda biyu. Bi amwalikum, ku yi amfani da dukiyoyin da Allah ya baku. Wa anfusikum, kuma ku yi amfani da rayukanku da kawunanku wurin ciyar da addinin Allah gaba. To wannan shine digo na kasuwancin da zai kubutar da ku daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Wayannan abubuwan da aka lissafa guda biyu, imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan kuma jihadi, wanda jihadin ya kunshi ɓangarori guda biyu wanda babu wani wanda ba zai iya ko ɗaya a cikin waɗannan ba. Indima dai ka iya jihadi bi amwalikum, jihadi da dukiya, ko kuma jihadi da rayukanmu, kowanne daga ciki akwai wanda mutum zai iya, akwai wanda zai iya duka biyin gaba daya, ya bayar da kanshi kuma ya bayar da dukiyar shi, akwai kuma wanda dukiyar sai zai iya, akwai kuma wanda kuma shi kanshi ne kawai zai iya bayarwa dan daukaka kalmar Allah, bai da dukiyar da zai iya bayarwa. Kowa gargwadan halin da Allah madaukakin sarki ya bashi, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, daga gargwadan abin da Allah ya bawa mutum na wadata da hali, gargwadan abin da zai yi amfani da shi wurin daukaka kalmar Allah da ciyar da addinin Allah gaba. Kamar yanda ya gabata cewa daga cikin maqasid na wannan surar shine bayani akan taimakon addinin Allah, daga wannan yana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da waccan manufar. Allah ya ce a taimaki addinin Allah da dukiya, sannan kuma a taimaki addinin Allah da rayuka, wanda wannan taimakon da kuma wancan imani da Allah da imani da manzon Allah, idan suka haɗu su biyu su ne suke zama kasuwancin da Allah yake so. Ma'ana duk wanda yake so ya kulla ciniki tsakanin shi da Allah, to ga abin da zai mallaka nan. Idan ya mallaki waɗannan ya samu jari kenan, shi kuma Allah zai sai wannan abin a wurin shi. Amma anan abin da Allah zai ba mutum idan Allah ya sai abin, Allah shi kuma zai ba da aljanna, kamar yadda Allah ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah. Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin ya siya rayukan mu'minai, ma'ana kai kanka an riga an siye ka, sannan Allah ya siya dukiyoyin mu'minai, duk abin da ka mallaka Allah ya riga ya sai wannan abin, shine bi amwalikum wa anfusikum. Allah ya sai dukiyar ya kuma sai rayukan, da me ya siya? Allah ya sai bi anna lahumul janna, shine Allah zai ba su aljanna a maimakon ransu, a maimakon dukiyarsu. Da haka dukiyar ta Allah ce, ran ma na Allah ne, abin da ya rage tunda Allah kafiyar ma Allah, to yanzu babu sauran san ranka a kai, za ka tsaya ne ka ji me Allah yake so a yi, tunda shi ya riga ya sai dukiyar, ya riga ya sai ran. Abin da ake bukata ka tsaya ka ji me yake so a yi da dukiyar tunda nashi ne, me yake so a yi da ran tunda nashi ne, kai kuma sai ka jira me zai baka na riba ko kuma na kuɗin da zai sai wannan abin. Shi yasa ya ce wa man awfa bi ahdihi min Allah, ba wanda ya kai Allah cika alƙawari, wannan alƙawari ne Allah ya ɗauka. Idan ka siyar, to lallai Allah zai baka wannan abin da ya siya din, shi ne wa man awfa bi ahdihi min Allah. Sai Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bi, ku yi bishara, ana muku albishir da wannan ciniki da kuka kulla tsakaninku da Allah. Daga duk wanda ya siya, ya siyar da waɗannan kayan, to ana mai albishir cewa ya kulla ciniki da Allah, wanda cinikin nan ba a yin asara a cikin shi har abada. Shine tijaratan lan tabu, kasuwancin da ba faduwa, babu asara a ciki, kasuwancin da riba sai tsantsa a cikin shi. Daga Allah madaukakin sarki ya ce ina faɗa muku kasuwanci wanda zai kubutar da ku daga azaba mai raɗaɗi, shine ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan ku yi jihadi fi sabilillah dan ɗaukaka kalmar Allah, ku yi amfani da dukiyoyinku. Sai aka fara gabatar da jihadi da dukiya, sannan wa anfusikum, ku yi amfani da kawunanku da rayukanku da jikinku, domin wani yana da sauƙi ya yi jihadi da jikin shi, haka sai za a yi aikin Allah zai zo ya saki jiki ya yi komai da jikin shi. Amma daga lokacin da aka ce kuɗi ne abin yake buƙata, to wannan zai zama yana mai tsanani, yana mai wahala, saboda Allah bai cire mai ruwa a cikin zuciyar shi ba. Da haka sai ake fara gabatar da dukiya idan za a yi magana akan taimakon addinin Allah, sai a ce bi amwalikum wa anfusikum, banda a wuri ɗaya ba inda aka fara gabatar da anfusikum sannan amwalikum, duka ana magana ne da dukiya tukunna. Ya zama kowa ya yi amfani da dukiyar shi, kuma yayi amfani da jikin shi da Allah madaukakin sarki ya bashi. Sai Allah ya ce zalikum khairul lakum, wannan shine mafi alkhairi a gare ku, shine mafi alkhairi a gare ku, ma'ana ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah, sannan ku ba da dukiyar ku da kawunan ku, wannan shine abin da yake mafi alkhairi a gare ku. In kuntum ta'lamuna, in dai kun sani, in dai kuna da masaniya cewa Allah ya kulla kasuwanci da ku, to ku sani cewa wannan shine mafi alkhairi a gare ku a duniya, kuma shine mafi alkhairi gare ku a ranar alkiyama. Sannan bayan wannan cinikin da aka yi, in kun bada wannan za a ba ku aljanna, a kubutar da ku daga azaba. Akwai kuma wani ƙari akan wannan, ƙari shine yaghfir lakum dhunubakum, Allah zai gafarta muku zunubanku. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sannan Allah zai shigar da ku aljanna wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin itatuwan aljanna din. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, da kuma waɗansu masaukai, gidaje, kyawawan gidaje a cikin aljanna ta dawwama, wanda Allah zai tattalar muku saboda irin wannan kasuwancin. Wayanda suka kasuwanci da Allah suna da waɗansu gidaje na musamman a cikin aljanna din, banda aljannar da za a mallaka ba mutum. Sannan a cikin aljannar akwai waɗansu gidaje na musamman, su ne masakin tayyiba. Ya suke waɗannan masakin tayyiba ɗin? Allah bai yi bayanin yanda masakin tayyiba ɗin suke ba, sai dai idan mutum ya yi sinikin, ya yarda, ya kuma bayar da abin da aka ce a bayar na kayan da aka ce a siyar, sannan zai samu irin waɗannan masaukai da Allah madaukakin sarki ya tattare su a cikin aljanna. Sai Allah ya ce zalikal fawzul azim, wannan shine babban rabo. Kai ciniki da Allah, kuma cinikin ya kullu, sannan ka ga sakamakon da Allah ya tattalar maka na wannan cinikin, Allah ya ce wannan babban rabo ne da bawa zai samu a rayuwa. Da haka Allah ya kira shi da suna al-fawzul azim, babban rabo. Da haka rabo da Allah ya kira shi da suna cewa babban rabo ne, to babu wani rabo da bawa zai samu a rayuwa sama da wannan rabon. Da haka Allah ya yarda da wannan cinikin, Allah kuma ya yi tattali na musamman, ya faɗa mana wani ɓangare kaɗan daga cikin ɓangarorin abin da zai biya wannan cinikin da shi, kuma ya rufe mana da cewa wannan al'amarin gaba ɗaya na cinikin da sakamakon babban al'amari ne, kuma babban rabo ne ga bawa wanda zai samu jin daɗi da shi a duniya, kuma ya samu jin daɗi a lahira.
Wa ukhra tuhibbunaha, nasrun min Allah wa fathun qarib, wa bashshiril mu'minin.
Allah madaukakin sarki ya ce wa ukhra tuhibbunaha, da wani kuma sakamakon daban wanda kuna son shi, bayan wancan sakamakon da ya gabata. Bayan sakamakon da ya gabata akwai kuma wani sakamakon na musamman, kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka fassara aya. Idan bayan wancan kasuwancin idan an yi, za a samu gafarar zunubai, za a samu aljanna, za a samu masakin tayyibatan fi jannati adn, to kuma akwai wani ƙarin sakamako da Allah madaukakin sarki zai ba ku. Wannan sakamakon wanda kuma kuna san shi, shine nasrun min Allah, nasara za ta zo muku daga wurin Allah. Za ku samu nasarar Allah, domin in dai al'umma ba su tsaya sun yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu ba, to kenan ba za su samu nasara daga wurin Allah ba. Shi yasa Allah ya ba da ka'idar cewa in tansurullaha yansurkum, in kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku. Me ake nufi da in kun taimaki Allah? Shine wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Daga idan kuka yi wannan, ga gafara, ga aljanna, ga ni'imomi na aljanna, sai Allah ya ce kuma za ku samu nasrun min Allah, za ku samu nasara daga wurin Allah. Duk wani abu da ya gagare ku, Allah zai ba ku nasara a kan shi. Duk wani rauni da kuke ciki, Allah zai ba ku izza da buwaya ku samu nasara a kan duk wani abokin gabanku. Shine nasrun min Allah, za ku samu nasara daga wurin Allah. Wa fathun qarib, kuma za ku samu wani buɗi a kusa. Allah zai muku budi a rayuwarku, budin kuma wanda yake kusa-kusa ba budi na nesa ba. Shi yasa duk wanda ya amfani da dukiyar shi da rayuwar shi wurin taimakon addinin Allah, Allah baya lalata rayuwar shi, baya karya dukiyar shi. Ba wani wanda yake amfani da dukiyar shi wurin addinin Allah wanda Allah bai buɗa mai hanyoyi sama da yanda yake tunani. Yana daga cikin hanyoyin samun arziki a shari'a shine kashe dukiya a wurin taimakon addinin Allah. Da haka Allah ya ce za ku samu buɗi a kusa-kusa, ma'ana ba za a samu tsawon lokaci ba. Gwargwadon yadda kake yi, gwargwadon yadda Allah zai rinka buɗa maka hanyoyi na samun arziki a bayan ƙasa wanda arzikinka zai ci gaba da bunƙasa. Shine wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Da wani buɗi wanda zai zo muku a kusa, sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin. Allah ya ce ka yi bishara ga mu'minai, wayanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah, kuma suka yarda da wannan cinikin, suka tashi suna aiki wurin ganin wannan cinikin ya tabbata. Da haka Allah ya ce a yi musu bishara da irin falala da rahama ta Allah da Allah ya tattala gare su. Waɗannan ayoyin gaba ɗaya sun yi magana akan abin da Allah yake so mu yi, sannan kuma sun yi magana abin da mu kuma Allah zai yi mana idan mun yi wannan abin. Allah shi ya halicce mu, duk abin da muke da shi na Allah ne, ba wani abu wanda yake namu ne, komai mulkin Allah ne. Kawai ya sanya shi ya zama ƙarƙashin gudanarmu ne da sababin gudanarwa namu. In ya ga dama zai wajabta mana mu yi wannan, kuma ba zai ba mu komai ba, kuma dole mu yi, kuma dama ya cancanta mu yi din. Saboda mutum shi da kanshi idan ya siyo bawa da kuɗin shi, ba shi ya halicci bawan ba. Siyo shi ya yi, zai zo ya aje shi yana yi mai aiki ba biyan shi kuma yake yi ba. Me yasa baya biyan shi? Saboda wai bawan shi ne shi ya siyo shi. To ina ga kuma wanda ya halicci halittun gaba ɗaya, duk wani abu wanda kake da shi nashi ne, komai na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Amma ya ce mu yi, ga abin da yake so mu yi, in mun yi ɗin kuma ya mana wani tattali na sakamakon abin da zai ba mu bayan mun yi wannan abin, ba wanda zai iya yin wannan in ba Allah ba. Ba wanda yake da irin wannan karamcin da falalar in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Nashi ne shi ya baka, kuma ya ce ka yi kaza da shi, kuma ka yi, kuma ya biya ka idan ka yi. Biyan ma kuma wanda babu aunawa tsakanin abin da ka yi da kuma abin da aka biya ka da shi. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana abin da yake so, shine tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Waɗannan abubuwan guda biyu kawai su ne za su biyo bayan wannan sakamakon da ake ta lissafawa a cikin waɗannan ayoyin. Ƙarshe ma Allah ya rufe maganar da cewa wa bashiril mu'minin, a yi ma dai mu'mine kawai bishara. Akwai wani abu a ajiye wanda sai an je za a gan shi, kawai a yi bishara cewa akwai wani abu da zai zo bayan duka waɗannan waɗanda aka lissafa da kuma abubuwan da aka yi bayani na aljanna wanda mu'mini zai samu. Da haka Allah maɗaukakin sarki shi ne mai falala wanda babu mai falala irin ta Allah, shi ne mai karamci wanda babu mai karamci irin na Allah. Amma duk da haka kaga bawa yana dagewa, yana baya-baya, Allah yana cewa a yi shi yana kinyi, Allah yana cewa a bari yana yi, Allah yana cewa a cire a bayar a taimaki addinin Allah. Shi kuma yana ganin kamar in ya bayar ɗin waɗanda ya yi ma abin su ya taimaka ba kan shi ya taimaka ba. Da haka wannan al'amari ne wanda ya kamata musulmi ya sa a cikin zuciyar shi, ya ga cewa addinin yana buƙatuwa zuwa gare shi, kuma musuluncin shi ne yake ma gata, ba kai ne kake yi ma musulunci gata ba. Duk yanda ka kai ga yi ma aiki na addini, to musuluncin ne ya amfane ka, ba kai ne ka amfani addini ba. Na'am.
Ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi, kunu كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
الله مدوكتين سركي يساك ونكرن ديغا باس إيماني يا أيها الذين آمنوا يا قوة اندسك إيماني كونوا أنصارا لله وكونوا أنصار الله وكسنتي ما ستيما كاما الله معنا ما ستيما كوان الدين الله كما قال عيسى بن مريم كما قال النبي عيسى بن مريم عليه السلام يتي للحواريين يفتع مسحبينش وأن سوني الحواريون الحواريون سوني الأنصار ما ستيما كاما متن سوني حواريون لذلك النبي عيسى ينادى الحواريون وأن سوني سحبينش wanda suke taimaka mai a wurin da'awa zuwa ga Allah da haka anan Allah madaukakin sarki yayi kira ga masu imani da cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kasance masu taimakon Allah madaukakin sarki ma'ana masu taimakon addinin Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin kama yanda annabi Isa dan Maryam alaihi salam ya fada ma waɗannan sahabban nashi masu taimaka mishi yake ce musu man ansari ila Allah wane ne zai taimake ni wurin isar da sakon Allah waye zai taimake ni akan aikin Allah subhanahu wataala yana tambayar waɗannan mutanen waɗanda suke tare da shi qala al-hawariyun Allah ce sai su al-hawariyun suka ba ma annabi Isa alaihi salam amsa suka ce nahnu ansarullah mu mune masu taimakon addinin Allah mune zamu taimaki Allah zamu bada kawunan mu da dukiyoyin mu dangane da taimakon addinin Allah sai Allah ya ce fa amana ta'ifatun min bani isra'il sai aka samu waɗansu jama'a daga cikin bani isra'il suka yi imani da annabi Isa alaihi salam wa kafara ta'ifa aka samu waɗansu daga cikin bani isra'il kuma suka kafirce ma annabi Isa alaihi salam sai Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim sai muka karfafi waɗanda suka yi imani din daga cikin bani Isra'il muka karfafe su muka ba su karfi da taimako akan makiyansu saboda su ma sun taimaki addinin Allah sai Allah ya ba su taimako shi ma suka zama sun samu karfi akan makiyansu waɗanda ba su yi imani da annabi Isa alaihi salam ba Allah ya ce fa asbahu zahirin sai suka zama sune madaukaka sune a sama akan waɗanda ba su yi imani din ba sai Allah ya daukaka masu imani a cikin su akan waɗanda ba su yi imani daga cikin bani Isra'ila ba ta hanyar aikin da suka yi na taimakon addinin Allah dan haka shi ma Allah ya taimake su ya zama aljaza'u min jinsil amal al-Imam an-Nasa'i a cikin as-Sunan da kuma al-Imam Ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf sun rawaito athar daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da su yake cewa wata rana annabi Isa alaihi salam yana tare da waɗannan hawariyun din nashi da wasu daga cikin mutanen shi a cikin wani gida a daidai lokacin da Yahudawa suke neman annabi Isa alaihi salam suna kokarin kashe shi suna zaune a cikin wannan gidan sai annabi Isa ya fito ya zo ya same su yake cewa wane ne zai imani da Allah ya zamanto a jefa mai kamance teliya irin kamata a kan shi ya zama tare da ni a irin daraja ta a cikin aljanna sai duka mutanen da suke ciki kowa ya shiru sai wani matashi wanda shine mafi karancin shekaru a cikin su sai ya miƙe ya ce ni ne sai annabi Isa ya ce ka zauna ya zauna sai ya sake maimaitawa wane ne zai yi zai zo a sa mai irin kamata ya zamanto tare da ni a irin daraja ta a cikin aljanna. Haka wannan yaron ya sake tashi har sai da aka yi so uku. Sai Annabi Isa alaihi salam sai ya karbi wannan yaron, ya yarda da wannan abin da ya nema. Sai Allah madaukakin sarki ya cire irin kamata Annabi Isa alaihi salam, sai aka sa akan wannan yaron. Daga sai Yahudawa sai aka dauke Annabi Isa, yace sai aka dauke Annabi Isa ta wata kafa daga cikin kafa da take rufin saman ɗakin, sai suka ga an dauke Annabi Isa an yi sama da shi. Daga sai ya zama wannan yaron, sai Yahudawa suka zo suka kama shi, suka je suka kashe shi, suka gicciye shi. Shi yasa Allah yake cewa wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn maryama rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الله يقول بس كشي شبا بس جيشي شبا أن كمن تامت شيني بس إيقاني شبا لذا سكا كشي شسنا ذاتن سوا شيني سكا كشي. لذا الله يقول النبي إيسى عليه السلام سكا كشي با باين أوت النبي إيسى سيمتانا سكا كشو جدا أوكو أتشين جدا ورنسنا سوا Allah ne kenan. Allah ne ya zo ya rayu a cikin mu gwargwadon yanda zai rayu, yanzu kuma ya tashi ya koma sama. Wayannan su ne ake kira da suna al-Yaqubiyya daga cikin Nasara. Suka dauka cewa Allah ne, din da suka ga ya tashi ya fice yayi sama, suka ga ba wanda zai yi wannan sai Allah. Da haka suka ce Annabi Isa Allah ne. Wadansu kuma daga cikin suka ce a'a, ba Allah bane. Tunda mun yi rayuwa da shi, mun ga yanda yake ba Allah bane, dan Allah ne. Dan Allah ne, Allah ya saukar da shi ya rayu a cikin mu, yanzu kuma Allah ya dauke abin shi. Sune an-Nasturiyya daga cikin Nasara. Wadansu kuma kaci na uku, Ibnu Abbas ya ce sai suka ce bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Allah ya dauke shi zuwa gare shi. Daga kai imani da cewa Annabi Isa bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah, dan haka suka kasu kashi uku a cikin gidan. Shi yasa sai Allah ya ce fa amana ta'ifatun min bani Isra'il wa kafara ta'ifa, wasu kai imani wadansu kuma suka kafirce ta hanyar cewa Annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne. Sai wasu kenan suka yi imani, wayanda suka yi imanin Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, din da yanzu sun kasu gida uku. Ba a san suwaye akan gaskiya ba. Ya za a gane suwaye akan gaskiya? Sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da Alkur'ani da bayani filla filla akan Annabi Isa da haihuwar shi da rayuwar shi da kuma matsayin shi a wurin Allah. Shine fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, shine muka karfafu waɗanda suka yi imani akan waɗancan maƙiyansu waɗanda suka kafirce. Saboda waɗannan sun samu ƙarfafa da Annabi daga Allah ya zo ya tabbatar da abin da suke kai na cewa Annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, shine ma'anar fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Da haka sai suka yi imani da manzon Allah, suka yarda da abin da ya zo a cikin At-Taura da Injila na sifar manzon Allah, sannan kuma suka yarda da abin da manzon Allah ya zo da shi na Qur'ani. Daga sai Allah ya sa suka yi galaba akan sauran waɗanda suke mabiya Annabi Isa, waɗanda ba su ba, waɗanda ba su yi imani kamar yadda waɗannan suka yi imani ba. Daga wannan shine ma'anar fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Da yawa malaman tafsiri suka ce ta'yidin da ake nufi anan, ana nufin aiko manzon Allah da kuma ƙarfafar waccan ɓangaren da manzon Allah ya yi na tabbatar da abin da suke ƙudircewa da kuma abin da suke tafiya a kai. Fa asbahu zahirin, sai suka wayi gari suka zama su ne waɗanda suke a sama, su ne maɗaukaka. Saboda musulunci ya riga ya mamaye kowa, ya zama kamar yadda Allah ya faɗa a baya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Da haka addinin musulunci ya zama shi ne a sama, shi ne maɗaukaki, wanda babu wani addini wanda zai yi galaba a kan shi. Da haka wannan a taƙaice shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da wannan sura mai albarka take ɗauke da shi. Babban saƙon dai kamar yadda ya gabata shi ne ya za a yi mutum ya zamanto mai taimako ga addinin Allah ta kowace irin hali da kowace irin sifa, Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya zai yi taimaki addinin Allah da shi shi yasa aka rufe da wannan kissa su al-hawariyun sun zama masu taimakon addini ta hanyar bin Annabi Isa da kuma yin aiki da addinin suka zama masu taimaka ma addini kuma Allah ya kira masu imani gaba daya su ma su zama irin yadda suke su zama masu taimakon addini masu taimakon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abubuwan da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana abubuwan da muka yi na daidai Allah ya tara mu gaba daya a cikin lada ya sa aljanna ta zama makomar mu gabaki daya buƙatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya fi mu sani Allah ya biya mana buƙatunmu gabaki daya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma Allah ya karfi rayuwarsu a kusa da nesa Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya sa aljanna ta zama makomarsu ya yi mana kyakkyawan ƙarshe ya ba mu ikon cike waɗannan kwanakin da suka rage masu alfarma da ayyuka na alkhairi waɗanda Allah yake so ya yarda da su wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah ya yi shi ne. Tun bayan da kuma shi aikin ya tsaya. Amma an samu bayan an da suka kara tashi a kudi naira 1,000 da 100. Sai kuma wani kwanaki kamar ba wanda aka yi. Amma ya yi shi ma can arewa da masallaci. Shi ma wani da ya rage musa ya zo ya yi aikin amma Allah ya yi.